Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Bangarori biyu na mutanen kasar Venezuela sun gudanar da zanga-zanga kishiyoyin juna jiya Asabar. Wato da bangaren da ke mubaya'a ga shugaba Nicolas Maduro mai samun goyon bayan Russia da China, da kuma bangaren da ke ra'ayin mutumin da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi Juan Guaido, wanda Amurka da wasu kasashe 50 ke goya baya. Magoya bayan Guaido sun hadu a birnin Los Teques da ke daura da Caracas, a yayin da kuma magoya bayan Maduro suka hadu a tsakiyar Caracas babban birnin kasar, inda suka gudanar da abin da suka kira gangamin nuna bijirewa ga salon mulkin mallaka na zamani. An gudanar da jerin zanga-zangar ne kwana guda bayan da kungiyar Red Cross da Red Crescent ta kasa da kasa da yi shelar samun izinin raba kayan tallafi a wannan kasa da ke fama da tsadar kayan masarufi, da kuma za a fara raba kayan na agaji cikin kwanaki 20. To amma kungiyar ta Red Cross da Red Crescent ta ce ba ta goyon bayan wani bangare a wannan al'amarin. Wasu Falisɗinawa uku sun mutu a wurin zanga-zangar da aka yi a kan iyaka mai shinge tsakanin Gaza da Isra'ila a ranar zagayowar lokacin da aka fara zanga-zangar mako-mako shekara guda da ta gabata. Hukumomin lafiya na Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun bindige wasu yara 'yan shekaru 17 har lahira su biyu lokacin wannan zanga-zangar, a yayin da kuma wani ɗan shekara 21 shi ma a lokacin zanga-zangar ya mutu da aka harbe shi daga bisani. Dubbai ne suka hallara a zanga-zangar ta jiya Asabar. Sojojin Isra'ila sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifarsu da duwatsu da kuma wasu abubuwa masu fashewa a bangaren na Isra'ila. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani harin da aka kai da ruka a kan wata makaranta jiya Asabar a lardin Ghazni mai fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin Afghanistan ya halaka dalibai akalla hudu, baya ga wasu kuma da suka ji raunuka da dama. Farmakin ya auku ne nan da nan bayan da kungiyar Taliban ta kwaci iko da gundumar arewa maso gabas mai matukar muhimmanci, da kuma ba da kashi da ta yi sojojin gwamnati a wani sashen na kasar. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Arif Nur ya gaya Muryar Amurka cewa wasu malamai biyu na cikin mutane 15 da suka je raunuka a wannan harin. Nan take dai ba iya tantance ko sojojin gwamnati ne ko kuma 'yan tawayen Taliban ne suka cilla ruka a kan makarantar a gundumar Andarba. Nur ya ce gwamnati ta kaddamar da kwamitin bincike. Yaƙe-yaƙe dai sun tsananta a lardunan da ke faɗin Afghanistan, yayin da Amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma jituwa a tattaunawar da take yi da Taliban don kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru 18 ana gwabzawa a Afghanistan ɗin. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Iraki na son 'yan ƙungiyar ta'addan ISIS biya diyyar laifukan da suka aikata, ba kawai ta wajen zuwa fursuna ko hukuncin kisa ba. Kakakin 'yan majalisar wakilan Iraki jiya Juma'a ya ce ya kamata a biya Iraki diyyar kuɗi ma. Muhammad Al-Halbusi, wanda ya yi magana ana masa tafinta, bai bayyana dallar lokacin da majalisar dokokin Iraqin za ta buƙaci diyyar a hukumance ba, da kuma yadda za a lissafta diyyar a gabatar da biya. Amurka ta yanke shawarar daina bayar da tallafi ga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda suka hada da El Salvador da Guatemala da kuma Honduras, waɗanda a dunkule ake kiransu gamayyar kusurwoyi uku ta arewa, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Asabar, kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya cece ƙasashen saboda barin bakin haure da suke yi suna zuwa Amurka. Za mu aiwatar da murnin shugaban ƙasa na kawo ƙarshen bayar da tallafi ga ƙasashen gamayyar kusurwoyi uku, a cewar wani mai magana da yawan ma'aikatar a wata rubutacciyar takarda.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabi ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabi ko nadi, shirin da kan duba lamuran zabe da labaran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar. APC ta ce sanata Ahmed Lawan shi ne gwaninta neman kujerar majalisar dattawa, inda sanata Aliyu Ndume ya ce ba a yi wa sauran masu neman adalci ba. Bayan karɓar takardar shaidar lashe zaben gwamna, waɗanda suka yi nasara na faɗar abin da za su mai da hankali. Sanya addini da ƙabilanci a zaben Najeriya ya zama abin nazari, in ji Dr. Abubakar Kari. Me yasa matashi Emmanuel George ke son a yi zaben ƙananan hukumomi ne a jihar Taraba? Waɗannan da ra'ayin NPDP don samun nasarar lashe zaɓe a Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tsaida sanata Ahmed Lawan a matsayin ɗan takarar shugaban majalisar dattawa ta tara. Da farko matsayar ta fito daga bakin shugaban jam'iyyar Adams Oshimole, kafin sakataren labaru na jam'iyyar Isa Onilo ya tabbatar da hakan a matsayin matsayar jam'iyyar ce. Jam'iyyar dai ta ce ta ɗau matakin ne bayan tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki. APC dai yake da rinjaye dukkan majalisun biyu na tarayya. Amma yanzu ga majalisa da za ta kammala aiki bayan watan Mayu, wato majalisa ta takwas, shugabannin NPDP ne biyo bayan sauye shega da suka yi daga APC. APC ta ce sam a wannan karo ba za ta raba mukamin majalisar da NPDP ba. Tuni matsayin jam'iyyar ta samu suka daga sanata Aliyu Ndume, wanda ya ce yana son tsayawa takarar da haka in an nuna wani mutum ɗaya ba a yi masa adalci ba da sauran masu nema. Da alamu majalisar wakilai ma jam'iyyar na son a tsayar da Femi Bajabiya Mila ne, da dama shi da Ahmed Lawal jam'iyyar ta tsayar a 2015. Amma sanata Bukola Saraki da Yakubu Dogara suka samu mukaman ta hanyar samun goyon bayan 'yan jam'iyyar PDP. Dan majalisar wakilai guda Jika Zaure ya bugo mana waya daga Umra, yana mai cewa sam bai yarda da matsayar ta APC ba, dan shi ma yana son zama kakakin majalisa.
Kamata yayi a bari mu dawo, kowa ya nemi wanda suke neman speaker, a ba kowa dama yin jima. Ya rage kamar sati biyu za a yi shiga, an kai shiga kamar June kenan. Sai a kirawo mu gaba ɗaya 'yan takarkarin da waɗanda suka fito fili aka gane 'yan takara ne, a duba a ga waye dace cikin adalci, a ɗauki mutum guda yadda za a iya shawo kan mutane su bi a haƙura, a je a yi abu ɗaya wanda zai iya haifar mana da alheri. Amma matuƙar aka ce za a yi nune, kamar a ce jam'iyyar ta ce a yi zeni kuma a yi Ahmed Lawan, za a samu matsala kamar a sanin da kaga irin indume suna nema, za su ban ɗarewa jam'iyya kuma za su ce ba a yi musu adalci ba, suna ganin a baya ma sun tsare gwamnati sun yi biyayya, an cire su daga mukaman da suke kai, an suspending ɗinsu, suka ci gaba da biyayya har suka kai yau a jam'iyya har suka sake dawowa. Kaga su ma an danna haƙƙin su, kamar ni ma ina da sha'awar tsaya in yi kakakin majalisa, in aka ce an yi nune ni ma an shiga haƙƙina, kuma in biyayya ce da shugaban ƙasa ba ni da na biyu a majalisar tarayya. Kowa za a saka bai kai ni ba, in dai biyayya ce ga shugaban ƙasa. Shugaba ku dole ne mu an karar da shugaban ƙasa ya ɗora mutanensa, kada ya ɗora yaran wasu, ware ya ɗora yaransa gare. Mu ne ba mu da masu gida, sai shi ne mai gidanmu. In aka ɗauko wanda suke da mai gida, mu kaga za su tafi ne suna biyayya ga mai gidansu. To akwai matsaloli wanda za su iya haifuwa na ban mamaki, sai da nake so a kira domin tun da wuri kada abin ya kai yanayin da ba zai gyaru ba. Gwara tun yanzu shugaban ƙasa ya shiga ciki, kada ya bari ya sa ido ya kallo. ita demokradiya amfanin ta shine duk inda aka tafi aka yi yakin demokradiya aka ci nasara to idan an zo rabon ganimar demokradiya ana duba wanda shashe ne suka fi ba da gudunmawa waye kuma suka so waye suka fi wahala sannan su wane ne kuma jajirtattu ana sa ran ba su da tsoro kuma ba za a canja su ba
wannan kenan na gwagwarmayar neman shugabancin majalisa da majiya ke nuna babbar jam'iyyar adawa ta PDP na duba logar da za ta yi tasiri a zaben yanzu dai za a iya cewa zababbun gwamnoni a jihohi 29 duk sun samu takardar shaidar lashe zabe sakataren APC Mai Malabu ne shine zababban gwamnan Yobe da ya amshi shaidar lashe zabe
farko ina gode Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa muka samu wannan nasara gagarumin nasara wanda kuma amana ne nauyi ne da al'ummar jihar Yobe suka dora mana insha Allah abinda muke kara tabbatarwa jama'anmu na Yobe shine za a ci gaba da kyawawan ayyuka da shi mai girma gwamnan jihar Yobe Asasa wanda kuma insha Allah za mu inganta su insha Allah da sauran abubuwa na ci gaba da za mu kawo jihar din wannan shine abin da alkawarar muka yi mutane kuma insha Allah muna fata Allah zai ba mu ikon cika wannan alkawarar da muka dauka
yawanci idan aka zo jawabi a irin wannan lokacin akan yi kira ga sauran waɗanda aka yi hamayya da su wajen neman wannan kujerar cewa su zo a tafi da su shin kana shirin tafiya da dukkan irin waɗannan mutane a jihar Yobe
duk mutumin jihar Yobe duk dan jihar Yobe da yake da wani manufa na ciyar da jihar Yobe gaba ko kuma bude yake musamman ma ɗan jam'iyyar PDP da muka yi takara da su musamman ma shi wanda muka yi takara da shi dukkan abubuwa na ci gaba da manufofi da yake da shi na ciyar da jihar Yobe gaba ya gabatar mana kofin mu a bude yake kuma insha Allah duk abin da zai hada kan al'umman jihar Yobe a shirye muke mu yi shi saboda jama'an mu su zauna lafiya mu samu zaman lafiya mu samu ci gaba mai ma'ana da amfani
ya Allah yarda za mu tabo bayanan wasu da suka lashe zaben da irin muradin yakin neman zabe da suke so su sa a gaba a halin yanzu shin wani tasiri sanya addini da kabilanci ke yi a lamarin zaben Najeriya Dr. Abubakar Kari na cibiyar demokradiya ya yi fashin baki.
Wani abin mamaki ko kuma abin al'ajabi shine sai ka ga ba wai sai lallai magana addini ta tsakanin musulmi da krista ba a'a yan takara biyu musulmi suna iya tsayawa zabe amma sai daya a rika masa ganin cewa shi dan takaran musulmi ne ko kuma dan takaran krista ne ko kuma kamar abin da ya faru a jihar Plateau duka yan takarar krista ne to amma ko a cikin su kansu ma sabobin addinin krista sai ana ganin cewa wani dan takara yana samun goyon bayan wannan cocin waɗannan ko ba sa san sa to saboda haka wannan abun bakin ciki ne kullu gaskiya a ce har zuwa yanzu ba a duba cancanta ba a duba cewa menene tarihin wannan dan takaran meye a baya me zai iya mana wace irin tarbiyya yake da sha'a sai dai kawai a rika duba menene addinin sa ko kuma daga wata rika ya fito daga wani gari ya fito daga wani bangare ya fito idan ka duba kuma ka tuna cewa abubuwan ma da suke faruwa kenan tun jamhuriya ta daya to kaga ba a ci gaba ke ne hasali ma a jamhuriya ta dayan abun ma bai kasance haka haka ba a jamhuriya ta biyu ma bai kasance yake haka ba to amma yanzu irin waɗannan siyasa ta bangaranci na addini ko na mazhaba ko na dariƙa ko na gari ko kabilanci da sauransu yayi katutu a cikin siyasar Najeriya
Najeriya dai na da manya da kananan kabilu addini da bangarorin siyasa da wannan yace shine ba a bashi dama ba ko wance yace yanzu lokacin mu ne haka dai ake ta samun takaddama zaben kananan hukumi na daga zabuka masu muhimmanci daga tushe da kuma hukumomin zaben jihohi kan gudanar da zaben da sai a ce jihohi kalilan ne akan samu jam'iyyar da ba ta gwamna ba ta samu yan kujeru kalilan Emmanuel George dan jihar Taraba ne ya shigo shirin nan yana cewa ya dace jihar ta yi zaben kananan hukumi don samun sahihan shugabanni
abinda muke koya ma sauran matasa ƴan uwan mu shine mu bi doka da oda ba mu son tashin hankali ba mu son fada tunda shike already mun samu labari akwai takardu ya riga ya isa wajen hukumar cin hanci da rashawa muna jira mu ga menene hukumar nan za su yi akan wannan abin ba za mu yadda waɗanda teno su ya riga ya kare suna sa hannu suna ɗauka kudin gwamnati kaga mu ba za mu tsaya ba mu matasa ne wanda muka san abinda muke yi kuma mu san me yake tafiya
shi ma dan takarar APC a zaben gwamnan jihar da aka kammala kwanan nan Sani Abubakar Dalladi ya mara wa batun zaben na kananan hukumi baya
ka duba ya za a ce mutum doka ne ta ajiye ka shugabanci da kake wanda mutane sun zabe ka wa'adinka ya kare amma har yanzu babu mutumin da zai iya tunane ma ya ce ya sauka a kawo waɗansu mutane a yi zaɓe
ka taba zama kan kujera ta riko ta gwamnatin jihar Taraba na wata shida. Shin menene yake faruwa ne in shugabannin ƙananan hukumomi suka zama yan amshin shatan gwamna?
To gaskiya tun a lokaci da nake gwamna abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya. Tsakani da Allah zan gaya maka, constitution ta ki aiki ta ka musamman gwamnoni don samun yin zabe, ba a samu ayi zabe akan lokaci. Waɗansu rashin kuɗi ne, waɗansu kuma suna da kuɗin ba sa so ayi zabe. To amma ya kamata in kana gwamna kamar na wa'annan yanzu, wa'adinsu ne ya kare, ya kamata su sauka. Me za a yi sai a mika ma House of Assembly? House of Assembly sai ta kawo dokan da ya kamata talaka ya gane menene za a yi. House of Assembly ta kita yi bayani akai, gwamna ya ke yi bayani akai, har yanzu wa'annan suna kan mulki kuma sun san tenuwansu ya kare. Kowa ya san masifan da kai sanin abinda baka cikin shugabanci. To amma ina ganin waɗanda suke zanna a wurin suna zama dongololo ne da kansila da chairman da yake zama a wannan office din. Wallahi wallahi in yana jiran sai an mishi magana nema, wallahi yana zama akan masifa ne.
Wato idan an duba kusan sanata Sani Dallaji, su gwamnoni din nan rubutawa suke kawai an nada wani ya zama shugaban karamar hukuma. Wani lokacin ma ko an yi zaben za a ga da yake hukumomin zaben jihohi ne zai zama waɗanda gwamna yake so ne suke zama.
To ko da rubutawa za a yi amma za a ce zaɓe ne, bai kamata ma a yi haka ba a fuskar doka. Ya kamata a bada hurumi kowane jam'iyya ta ce za ta fita ta saya zaɓe. Ko da yake gwamnoni sukan sa interest, amma ya fi ya sa a yi zaɓe ya sa waɗanda yake so dan laifin a bar su tenuwansu ya kare a bar su suna zanne. Ina gaya maka suna cin haƙƙi da ba nasu ba.
Da yardar Allah za mu kawo muku martanin gwamnatin gwamna Darius Dickson Ishaku kan wannan lamari da zarar mun samu bayanan. Yanzu kuma ga ra'ayoyin mutum PDP na Bauchi bayan ayyana Bala Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar.
Sunana Muhammad Sani Abdulmumini Adamu Duguri, wakilin Yankari. A matsayinmu na 'yan uwan sanata Bala Muhammad ƙauren Bauchi, muna godiya wa al'umman jihar Bauchi da suka ba mu goyon baya, suka taimaka wajen kada ƙuri'a wa wannan dan uwa namu. Muna tabbatarwa al'umman jihar Bauchi da cewa sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi insha Allah zai cire musu kitse a wuta.
Akwai abin da ake cewa ana fargabar harkoki irin na yan kara suka ka iya dawa dalilin samun wannan nasarar tun da an ga ana busa kaho da sauransu a wajen murnar nan. Me zaka ce kan wannan?
Magana ce kawai irin ta abokan hamayya. Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dai basarake mai martaba sarkin Bauchi ne, kuma sarkin Bauchi ya nada shi a matsayin Kauran Bauchi. Sarauta ne wanda yake alaka da irin wayannan abubuwan. Wannan magana na cewa Sara Suka dai dawo, ai daman Sara Suka yana nan, gwamnatin baya ta bar matasan kara zubi.
Dr. Muhammad Rabiu maza wajen dan majin Katago Abuchi ne ake siyasa yanzu, cancanta kibi. Za ka ga cewa yanzu kusan jam'iyyu 4-5 wanda yake jama'a suka zaba, ko ba abu wai jam'iyya ba, a'a cancanta ne. To mun gode ma al'umman Bauchi da zaben wannan balaraban gwamna da aka yi Kauran Bauchi da shi da sanatarsa Baba Tela. Mun yi murna kuma muna fatan Allah ya taya sa riƙo.
A yankin Arewa maso gabas dai a iya cewa kamar sauyi aka yi. Bauchi ta koma hannun PDP, jihar Gombe ko ta koma hannun APC. Masu sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ofishin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wannan hari da aka kai a ranar Asabar a Ogosagu da ke yankin Umfoti a tsakiyar ƙasar Tamali ya nuna yadda matsalar fadace-fadace ke ƙara ƙaruwa a wasu sassan ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin 'yan shekarun da suka gabata, fada tsakanin Fulani da 'yan ƙabilar Dogon ya yi sanadiyar mutuwar mata da ƙananan yara da maza da yawan su ya kai 600. Rikicin wanda ya kazanta a baya-bayan nan kan samo asali ne daga takaddama da ake yi kan filaye da ruwa tsakanin Fulani waɗanda makiyaya ne da 'yan ƙabilar ta Dogon waɗanda mafarauta ne. Ofishin da ke kare haƙƙin bil'adaman ya ce waɗanda suka tsira daga harin da aka kai a ranar Asabar aksarinsu Fulani ne, waɗanda suka zargi 'yan ƙabilar ta Dogon da kai musu hari da manyan bindigogi. Mai magana da yawun ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya Ravina Shamdasani ta ce wasu daga cikin 'yan ƙabilar ta Dogon suna kallon Fulanin ne a matsayin masu goyon bayan kungiyoyin mayakan da ke ikirarin jihadi.
I understand that many of these communities either they're using this as a pretext for intercommunal violence.
Na fahimci cewa da yawa daga cikin al'ummomin sukan fake ne da fadan kabilanci ko kuma su fake da cewa suna kare kansu. Sukan dauki doka a hannunsu domin kawar da waɗanda suke wa kallon abokanan gaba da ake musu kallon masu tsauraran ra'ayi wanda hakan kan kare akan kananan yara da ake kashewa har kaga ana jefa gawar mutane a rijiya ko a kona mutane da ransu a gidajen su.
Killed, people's bodies are thrown into wells, people are burned alive in their homes.
Shamdasani ta kara da cewa ta kula yan kabilar ta da gonce kadai ke zargin cewa Fulanin na nuna goyon baya ga mayakan da ke ikirarin jihadi. Ta kara da cewa gwamnatin Mali ta kaddamar da wani bincike a wani yunkuri da ta yi na kawo karshen rikicin amma ta ce babu ko mutum guda hada gurfana a gaban kotu. Sannan Shamdasani ta ce yanzu haka sun tura wata tawaga mai dauke da masu binciken manyan laifuka da masu kare haƙƙin bil'adama zuwa ƙauyukan da aka kai har-haren inda za su tattauna da mazauna yankin domin gano asalin abin da ya faru. Ta kuma ƙara da cewa ofishin da ke kare haƙƙin bil'adama na majalisar zai goyi bayan gwamnatin ta Mali domin ta fara da wannan bincike.
Manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka.
Yanzu kuma ga abokiyar aiki na Daula Salim da rahoto na gaba.
Har yanzu sama da ƴan mata 100 ne suka kasance tsare bayan shekaru 5 da ƴan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram suka sace su daga makarantar su. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa ceto su na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da zai maida hankali a kan su. Wasu daga cikin su an sake su amma wata kungiyar fafutuka ta ce gwamnatin shugaba Buhari ta fi mai da hankali wajen tattalin arzikin kasar inda ta manta da ƴan matan da aka yi garkuwa da su. Charity Job ta ce rabanta daga ne ƴarta tun safiyar 14 ga watan Afrilu shekarar 2014 da ta bar ɗiyarta a makarantar Chibok. Awana na ɗaya daga cikin ƴan mata 276 da ƴan Boko Haram suka sace.
Tashin hankalin nan yana zuwa bai zuwa da kusa da mu ba. Kafin mu ji muna nan kwace hankali kafin mu jiran daya duka an kwashe yaran makaranta duka da nawa a ciki duka da na ƴan uwana yaran mu duka an kwashe kullum wa'ansu ƴan uwana jini ile VIP nan ya kashe saboda tunani yaro babu mun da ka gani mu anan buka rage VIP bai kashe mu ba
kuma har yanzu ƴan mata 112 suna tsare. Wannan garkuwa da ƴan matan da aka yi a shekarar 2014 ya ja hankalin daukacin duniya inda har ya zama sanadiyar da aka kirkiro wata kungiyar ƴaƴa ta lamari mai suna Bring Back Our Girls wato a turanci a dawo mana da ƴan matan mu. Har yanzu shekaru 5 kenan iyaye kamar su Charity na fatan saduwa da ƴaƴan su wata rana.
Muna zuwa villa ko wani lokaci da mashin cewa muna neman ƴan matan mu. Wani lokaci ma muna zuwa kawai mu tsaya ranar yadda memu wayansu suna faduwa kawai mun koma da yiwuwa mu kawai mu suke zuwa gida.
Malam Sule Kwari ya ce muna zuwa akai-akai domin neman ƴaƴanmu tun daga safi har zuwa yamma wasu har su ma suke saboda tsananin zafi. Amma kungiyar fafutuka ta Bring Back Our Girl tana zargin gwamnati da rashin bada himma wajen ganin an kwato sauran ƴan matan. A wani zanga-zanga da suka yi ga Fani Yanga shugaban kungiyar sun ce ba za su zuba wa gwamnati ido ba har sai gwamnati ta yi wani abu.
Since the 106 Chibok girls are released, we have not heard anything from the federal government.
Suna cewa tun bayan da aka saki ƴan mata 106 ba mu ƙara jin komai ba daga gwamnati. Don haka ne dole gwamnati ta tsaya akan matsayinta. Gwamnatin ta tabbatar da sakin ƴan mata 21 a Oktoba shekarar 2016 da kuma ƙarin wasu ƴan mata da 82 a watan Mayu shekarar 2017. Alƙasim Abdulkadir mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa akan harkokin arewa maso gabashin Najeriya ya ce har yanzu gwamnati na ƙoƙarin neman hanyar sakin ƴan matan.
I'm sure very soon we'll reach a middle ground where some of the abductees will be released to their families.
Malam Abdulkadir ya ce na tabbatar da cewa nan ba da dadewa ba za mu cimma matsaya inda za a saki sauran ƴan matan. A shekarar 2015 lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yakin neman zaben shugaban ƙasa ya dauki alƙawarin kwato ƴan mata da duk jama'ar da ke hannun ƴan ta'addan Boko Haram. amma masana sun ce yanzu ya fi mai da hankali ne akan tattalin arzikin kasar. A zagayowar shekaru biyar da sace ‘yan matan, ƙungiyoyin fafutuka kamar su Bring Back Our Girls na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da alƙawarin nasa na ceto ‘yan matan, kuma ya maida wa abin matuƙar mahimmanci da cancanta.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. écoutez VOA Afrique.